بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شابي غوت رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin da daidai da 29 ga watan 6 shekara 2015. Allah ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alqur'ani a wannan lokaci bayan sallar isha'i a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba dake wannan layi na Hausawa Road a cikin wannan unguwa ta mu ta Tudun Wada a cikin wannan gari namu na Kaduna. Kafin alaramma ya ja, akwai bayani kamar haka. Akwai wata baiwar Allah sunanta Ruqayya ta aiko da naira 100 zuwa ga asusun marayu, Allah ya saka mata da alheri. Akwai kuma wata baiwar Allah Hajiya Halima ta aiko da naira 4000 ta banki ne, sannan da wani bawan Allah da ya transfer na ainihin wato naira 1000 a cikin wannan account din. To kamar yadda aka sani, mutane na nan sun mana zuru, sun mana tsangau. Akwai wanda muka saba ana dinka masa kaya daga cikin marayun da muke daukar nauyin su, wanda ake biya masa kudin makaranta daga wannan center har mutum 50, banda mutanen da ake taimako na gari, masu rauni da kuma wasu marayun wanda ba sa cikin wato tsarin wanda muke daukar nauyin karatunsu. Ana ba da yawa daga ciki kayan sawa da abincin da za su ci a cikin wannan wata na Ramadan. To har yanzu ne ina ganin ba mu da buhuncin kama ko baya dai ko. Kuma mutane na nan sun mana zuru, an mana tsangau. Ina ganin ko yanzu nan da zan shigo sai da wasu mata suka zo na gida in saurare su ne, saboda ba lokacin da zan saurare su ba ne. To saboda haka lura da wanda muke ma musu muke musun dinki, wanda dai yake da abin da zai ainihin wato bayar abin da yake da alaka da abinci, idan zai kawo mana ko kuɗi ko kayan sawa, lallai muna da bukata don al'umma tana nan tana jiran mu. Ta yi mana zuru domin duk wanda ka saba masa abu, shi yasa zaka ga wasu kewayowa ma suke tun kafin Ramadan suke zuwa cewa a sa da sunan su kar amanta da ainihin wato su. Allah ta'ala ya sa mu fahimta kuma mu gane. Naka muna cikin tafsirin suratu Ali Imran. Jiya mun karanta aya ta 184, kullu nafsin dha'iqatul maut. Naka yau zamu tashi aya ta 185, akramakallahu bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
جيا منكر أنت أظن ليك لا علاقة da kowa da kowa, ita ce maganar mutuwa. Allah ka sa mu cika da imani da kuma aiki mai kyau. Abdullahi ibn Muswar ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qara'a, ya karanta afa man sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbihi. Fa qala sai manzon Allah ya ce innan nura idza waqa'a fil qalbi intasaha lahu wa insharaha. Idan haske ya shiga cikin zuciyar mutum sai ya ainihin wato bubbuɗe ta. Qalu ya rasulullahi, sahabbai suka ce fa hal li dhalika min alamatin yu'rafu biha, akwai wata alama da ake ganewa Allah madaukakin sarki yayi inshiraqu sadar na mutun ya bude kirjinsa haske ya shiga ciki kuwa qala shi annabi yace na'am eh akwai alamar da zaka gane abu na farko yace akwai at-tajafi an daril gurur nisantar wannan gidan na rudu sannan wal inabatu ila daril khulud da kuma komawa zuwa gidan tabbata shine lahira والاستعداد للموت قبل النزول da kuma yin tattali kafin mutuwa ta sako duk mutumin da Allah ya sa masa wa'annan abubuwa to alama ne daga cikin alamomin cewa Allah madaukakin sarki ya inshirahu sadar nasa shi yasa Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda yake cewa abubuwa guda uku suna bani dariya sannan abubuwa guda uku kuma suna sa ni in yi kuka yace abu na farko da yake sa ni in yi kuka yake sani in yi dariya yace rajul mu'ammil ad-dunya wal maut yatlubu mutumin da yake ta dogon guri akan duniya kuma ga mutuwa na neman sa sannan yace na biyu akwai waghafil la yughfalu anhu akwai mutumin da ya rafkana gashi bai ba Allah ba shi kuma Allah bai rafkana da shi ba ma'ana kai ka kibin Allah ka rafkana ba ruwanka da Allah shi kuma Allah yana nan sanadin abin da kake wannan abin yana kididdige sannan yace wadahikin mil afihi la yadri amuskitun rabbahu am murdihi da mutumin da zai zauna ya ta dariya ba gaira ba dalili da abin dariya da abin da ba na dariya ba yake ci da dariya bai sani ba Allah ya yadda da shi ko bai yadda da shi ba shi ba matsalar sa bane sannan yace abubuwa guda uku idan na tuna su suna sa ni kuka na farko yace siraqul ahibba rabuwa da masoya yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai yace duk lokacin da na tuna rabuwa da annabi da rabuwa da sahabbai wannan abun yakan sa ni kuka na biyu yace wa haulul matla'i inda gamratil maut wato tsoran lokacin da mutuwa za ta ainihin wato sakku yace na uku shine waluqufu baini da rabbil alamin yadda zan tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala yace la adari ilan nari la adari yace ban sani ba ilan nari an sarifu am ilan jannati haka Salman al-Farisi ya ainihin wato faɗa na haka malamai suka ce akwai ɗabi'u guda shida wanda dukkan mutumin da yake da imani babu yadda za a iya wadatu daga barin waɗannan ɗabi'u ɗabi'a ta farko shine dole ya zamanto ka samu ilmun ya dulluhu alal akhirah ilimin da zai nuna maka zuwa lahira ita a harkar duniya idan ana maganan jahilai idan kai karatu a computer kai digiri na ɗaya kai na biyu kai na uku ka zama professor watakila ma za ka iya kirata ka computer amma idan an karanta fatiha baka san ma'anarta ba ba za ka iya fassara ta ba to idan muna maganan jahilai da kai a ciki kawai kai sana'a ka iya baka da bambanci da maganeran da ya iya faci a bakin titi kawai sana'an ne ya bambanta kai ka iya gyaran computer ka san computer shi kuma ya san yadda in taya ta fashe zai yi faci kamar yadda ba zai iya zuwa ba idan harkar computer ta taso ya kankan ba a ciki kai ma in taya ka ta faci kana ji kana gani dole ka kai mai saboda haka sana'a ce ta bambanta dan haka in ana maganan jahilai to ka ji da kai a ciki ka ji da kai ake da haka wannan shine abu na farko da haka dole ya zamanto wannan ɗabi'a ce da duk mumini ba zai wadatu daga gare ta ba ya zamanto kana da alaka da ilimin da zai gyara lahirarka abu na farko kenan na biyu ya zamanto ka samu rafiqun aboki wanda yu'inuhu ala ta'atillah wanda zai taimake ka wajen yima Allah madaukakin sarki da'a sannan wayamna'uhu amma asiyatihi ya taimake ka gurin karka saba ma Allah da haka ake cewa anil mar'i la tas'al wa sal an qarini fa kullu qarinin bil muqarani yaktabi kowane mutum karka tambaye shi ka tambaye abokansa da zaran kaga mutum abokansa na kirki ne to in Allah ya yarda shi ma mutumin kirki ne da zaran kaga mutum abokansa mutanen banza ne to ba sa'a ba zai wahala ba mutumin banza bane da haka ake cewa idza kunta fi qaumin fasahin khiyarahum wa la tasabil arda fatarda ma arradi idan kana cikin mutane to ka zaɓi abota wato mafiya cikin su sai kai abokantaka da su kuma idan ka lura daga maza har mata mafi yawancin sababin lalacewar mutane tana da alaka da abokai ne mafi yawancin lalacewar ƴaƴa mata tana da alaƙa da ƙawaye ne. Da haka Allah ta'ala ya faɗi cewa al-aqillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Duk wanda kuka haɗu ka so shi ya so ka, in ba addinin Allah bane ya haɗa ku, to ranar al-kiyama haka za a tashi ana alatsi ne ma, shi ma yana alatsi ne ma, sai ka ce alatsi ne, shi ma ya ce alatsi ne. Allah ya ce la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'i, kai wuta za a tafi nan. Abu na uku, ma'rifatul adu, ka san makiyinka, sannan wal hadaru minhu, da kuma yin taka tsantsan da shi. Dan adam yana da makiyi ko ba shi ne shi? Wannan makiyi ne babba a gurin dan adam, shedan shi ne babban makiyi. To ka san shi, ka san gabar da ya kafa a kanka, ka san yadda za ka kubuta daga tarkon shi, wannan yana daga ciki. Sannan abu na hudu, a samu ibratun ya atabiru biha ayatin Allahi ta'ala, wato ka samu abinda za ka dinga lura da shi na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin ayoyin Allah manya-manya da ya kamata mutane su dinga la'akari da su, shine akwai istilaful layli wan nahar, zuwan dare dawa da wuni. Wannan ayoyi ne na Allah manya-manya, shi yasa zamu karanta nan gaba. Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar sayti la ayatin li ulil albab. Da zaman buga misali muka ce kaga yanzu yau dinnan, yanzu tunda rana ta fada mun shigo dare, yanzu muna da ran talata, gobe idan gari ya waye muna ranar talata, da zalar rana ta riga ta je ta fadi, to babu talata gabaki daya, yanzu zamu shiga daren Laraba. Kuma yanzu daga jiya daren Litinin, yau washe gari ranar Litinin, rana ta fadi, duk abinda mutum ya kamata yi a wurin idan bai yi ba, wurin ya riga ya wuce. Kuma ko kai dan wata mata ne, baka isa a dawo maka da wunin ba, idan wata Litinin din zata kuma dawo, wato sabuwa ce, ba dai wannan Litinin din da ta wuce ba. Na haka ake kiran al-layli wan nahar da al-jadidain, sababbi guda biyu. To wannan yana daga ciki. Yanzu gashi ana ta lissafi da azumi saura kwana kada, yanzu yau gashi 12 ga mai ga wata, duk abin da al-layli dare da wuni suka nace masa, to ka bashi lokaci, sai ya zama tarihi kuwa. Sannan abu na biyar, yana daga cikin ɗabi'ar da mumini bai kamata ya koshi da ita ba, shine insaful khalqi, ya zamanto kana wa halittu ɗan uwanka adalci. Kai la yakuna lahu yawmal qiyamati khasmun, dan kar ya zamanto ka je gaban Allah kana jayayya da wani, a wajen magana ne kai ma mutum adalci, ko kana kinsa kai masa adalci, kai adalci, kai adalci. To wannan yana daga ciki. Abu na shida shine akwai al-isti'dad lil-maut, yin tattali ga mutuwa, qabla nuzulihi, kafin mutuwa ya sako, likai la yakuna ainihin wato mutafaddahan yawm al-qiyama, saboda in mutum bai tattali ba kafin radda mutuwa za ta zo masa, wallahi ba abin da zai hana in Allah ya tsira al-qiyama bai kunyata ba. Wannan shi yasa zaka ga idan mutum yanzu yana gidan haya, yana da wahala a zo ranar a ce ka tashi, duk rashin mutuncin mai gida dole sai ya dan baka wasu notice ko baya ya ce ka tashi, amma yazo a ranar ya ce ka tashi, a ai ba zai yi ba, saboda biya kake. Ita kuma duniyar Allah subhanahu wataala ba wanda yake biyan sa ko sisi yake zauna a cikin ta, ga sama ya aji, ga kasa, ga ruwa, ni'imar ma har yace wa inta udduni imatallahi la tusuwa. Shi yasa baka isa ba yin mala'ika zai zo a ce to ka shirya, zai zo karfe 12:30 da minti 5, a baka isa ba, sai dai a dauke ka lokacin da ake so, sadda aka ga dama, ba magana wai a baka notice gashi nan wai yana zuwa zai zo, a baka isa ba. Wannan yana daga ciki. Allah ta'ala ya samu lafiya. Wani malami wato yi ma wani nasiha, yace ina maka wasiya da abubuwa guda shida. Yace na farko, awwaluha shine yaqinul qalbi bil ashiya allati takaffala Allah lak biha, duk abinda Allah ya saka yace kai ya zamanto kana da tabbas akai. Yanzu ba muna magana a kawo kuɗi ba taimaki marayu, to ka sa a ranka kana da tabbas in ka dauki kuɗi ka bayar dan a taimaki wasu, Allah sai ya baka lada. Sannan abu na biyu shine wato bi ada'il fara'id, mutum ya bada abinda Allah ya dora masa liwaqtiha, a lokacin abu idan an ce ai azumi to kai azumin a lokacin, in akwai haƙƙin mutane na kuɗi to ka ɗauke shi ka bayar da shi a lokacin da Allah ya ce a bayar da shi, idan an kira sallah ka tashi kai sallah a lokacin da ya kamata a yi mai ai sallar. Sannan na uku ya ce masa ya zamanto bilisanin ratibin fi zikirillahi ta'ala, harshen ka ya zama ɗanye gurin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, duk majalisin da za a kafa na yi da mutane to kar ya zamanto kana ciki irin munafukan majalisan nan da ake yi, kaga mata sun zo wuce har harɗi kafa suke suna faɗuwa in zaman jana'iza ba gawa haka suke ce musu. Na huɗu la tuwafiqu ash-shaytan, kada ka dace da shaytan, fa innahu hasidun lil khalqi, domin shaytan mahassadi ne ga duk wani halitta. Na biyar an takuna nasihan lil muslimin da'iman, ya kasance kana nasiha ga ɗan uwanka musulmi ko da yaushe. Sannan yake ce masa wato na shida, wannan yana daga cikin abubuwan da ya masa ainihin wato nasiha a kansa, wato na shida yace masa la tu'ammiru dunya, kada ya zamanto target ɗinka kawai duniyar ka ta rayu, fa innaha tukharribu akhirataka, duk mutumin da yasa target kawai duniya yake so sai ta rayu to garin kokarin sai ya gina duniya sai ta ja masa ya rusa lahirarsa. Kuma da yawa daga cikin mutane yanzu gidajensu na lahira kangaye ne ba komai, amma sun gina gidaje a duniya, kaga gida sai ka ce kumfe kunu mutum, amma kuma bai gina ma kansa komai a lahira ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye, shi yasa kowa yake kyamar ya tashi daga duniyar ya tafi lahira, saboda kowa ya san bai gina komai ba. Amma Allah na tuba astaghfirullah alazim, musamman yadda Najeriya ta zama a baya, idan Allah ya taimake ka ka tabbatar zaka mutu da imani, to mai a ciki an ka mutu ai kawai a gangare kawai ai gaba. Allah ya sa mu dace. Akwai abubuwa da dama a wannan gabar da mu tsallake su mu tafi, wanda malamin suka ce akwai alama na arzikin kowane dan adam guda 11. Abu na farko shine an yakuna zahidan fid dunya ragiban fil akhirah, ya kasance kana da zuhudu akan duniya kuma kana kwaɗayin lahira. Me ya zuhudu? Shi ne duk abin da zai raba ka da Allah a duniya ka rabu da shi, shi ne zuhudu. Ba wai mutum ya ƙi sa kaya mai kyau ba, ba shi ba ne zuhudu. Ka ƙi cin abinci mai kyau, ba shi ba ne zuhudu. Zuhudu shi ne idan akwai halal a amfani da shi, in babu a haƙura da haramu, shi ne zuhudu. Saboda haka muke ta fatar yanzu Allah ya kawo mana kuɗi. Yawwa, idan Allah ya kawo mana kuɗi da gaske, mutane za su gane bambanci tsakanin harka ta ilimi da kuma kaskanci. Za ka iya zama kana ɗalibin ilimi da mutuncinka ga karatu kuma ga mutunci. Saboda haka a gane bambanci, ba dole ba ne wai idan za ka yi harkar addini sai ka zama kaskantacce wulakantacce. Na haka wasu suka ɗauka a nan ƙasar, yasa an ganka da riga mai kyau ka sa a yi ta mamaki, har da sa Allah gafa ta malam ma. A shi kowa yana da iko ya sa a gari ya tsayawo, amma su sa Allah gafa ta malam ya kamata su sa ba. Yawa, in an ganka da wata lafiyayyen mota sai a yi ta mamaki, wai malamai kenan. To malamai ya ko su ya kamata su sa mutanen kirki duk wanda ba su ba albarkar su yake ci a duniya. Dan Allah ya ce qul hiya lillazina amanu fil hayati dunya, sai yake khalisatan yawmal qiyama. Saboda haka wannan shine, dan haka muna fatan Allah ya bamu kuɗi na halal, Allah ya kawo su insha Allah, za ka sha mamaki dan uwa. Sannan abu na biyu shine an yakuna himmatuhu al ibadata, ya kasance himmarka shine ibada, wa tilawatul qur'an, da kuma karatun qur'ani musamman a wannan watan da muke ciki na ramadan. Wannan alama ne daga cikin alama na arzikin dan adam duniya da lahira. Abu na uku shine ya zamanto a samu qillatul qawli fi ma la yuhtaju ilayhi, ka karanta magana cikin duk abin da ba a buƙatar a tsawaita magana a kansa. Kun san akwai wanda za ku ga dimin da'iman sun saba da surutu, wani ma za ka ji an sa masa BBC, wani sunansa Al Jazeera, saboda duk inda za ka gan shi da surutun da ake buƙata da wanda ba a buƙata sai ka gan shi yana. To wannan bai kamata ba gaskiya. Gara ka ɗan taƙaita bayanin, in buƙata ta taso a yi bayani ka, in ba buƙata ka ja bakinka kai shiru. Sannan abu na huɗu an yakuna muhafizan ala salawatil khams, mutum ya kasance yana kiyaye salloli guda biyar iya ƙoƙarin shi. Sannan abu na biyar shine an yakuna wari'an fima qalla aw kathara min al haram, mutum ya kasance yana da war'u, yana da takatsantsan cikin abin da yake na haramun ne wato kadan ko mai yawa sannan abu na shida an takuna suhubatuhuma as-salihina ya kasance ka dinga abokantaka da mutanen kirki dinda za a juya a dama ko hagu a ga abokinka mutumin kirki ne sannan abu na shida ko na bakwai shine an yakuna mutawadi'an ghairu mutakabbir ana buƙatar ka zamanto mai tawadu'u ba mutakabbiri ba shi dan adam yadda Allah ya yi shi ko kafi shi duk wanda kake nuna mai kafi shi ba za ku zauna lafiya ba shi yasa duk lokacin da kake buƙatar girma to kishi ya girman zaka yi sai Allah ya sa a girma maka amma daga lokacin da ka nuna ka isa to Allah zai nuna mutane kuma baka isa ba wallahi shi yasa Allah ko gurin tafiya ya hana cewa kada mutum yayi takabbur wala tamshi fil ardi maraha ko innaka lan takhriqa al ardi wa lan tablugha al jibala kai karkai tafiya a doren kasa kana takama baka kai tsawon dutse ba kana daga kai sai ga wata gingine mai halitta ta Allah kwada ta yi jibinka sannan kuma kana tafiya ba za ka iya gudu kasa ba to mai na takama a ciki da girman kai bayan wanda yafi kowa daraja da kima a gurin Allah shine manzon Allah amma manzon Allah tare da haka shine mutumin da yafi kowa tawadu wanda in yana zaune cikin sahabbai in ba koyo zo in ba an nuna masa an ce ga annabin ba sallallahu alaihi wa sallama baya gane shi sannan abu na takwas shine an yakuna sakhiyan kariman ka kasance mai kyauta mai karamci sannan abu na tara an yakuna rahiman bi khalqillahi ta'ala ka kasance mai tausayi dangane da halittun Allah madaukakin sarki abu na goma shine an yakuna nafi'an lil khalqi din da ka zauna cikin al'umma ya zamanto kai kake amfanar da mutane din ma tashi zakai ka ban unguwa a dinga jin zafin tashin ka domin lokacin da aka ji cewa zaka tashi an san cewa an yi rashi a unguwar amma ba zaka tashi ba ana cewa to ai gara ma da tashi ai Allah ya raba mu da bala'i to kaga wannan kuma an samu matsala gaskiya shi yasa yana daga cikin abin da na nakali da cewa annabi babu yadda zai Allah ya wulakanta ka saboda innaka latasilur rahim kana sadar da zamanci kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza to inda a matsayin mu na al'ummar musulmi mun dauki wannan a matsayin ka'ida duk inda muke a unguwa kokarin muke kowa ya amfanar ba a amfanar shi ba wallahi da yanzu ci gaban da muke da shi ya fa haka to amma kowa abin da yake so shine shi ya karba amma ya kawo bata taso ba shi yayi me kazo ya ba ka karba ya karba shi amma shi ya kawo bata taso ba bayan ko annabi ya ce hannun da take bayarwa yafi hannun da yake wa yafi hannun da yake ainihin wato karba sannan abu na 11 shine mutun ya kasance yana mai tuna mutuwa wannan ɗaya daga cikin alamomi ne wanda dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya hore masa su to alama ne na cewa da izinin Allah zai yi kyakkyawar rayuwa a duniya kuma zai je gaban Allah zai yi kyakkyawar rayuwa da izinin Allah Allah ka sa muna ciki akwai wasu alamomin wanda yake su ma na tabewa ne duk wanda ka gani tattare da su na farko shine an yakuna harisan ala jam'il mali mutum ya zamanto yana da kuɗin sai ya tara kuɗi ta kowane hali ka san ana yaki halal yaki haram ko da an ce haram tana gudu wato mutane na gudu ko haram tana biyo su to yanzu an juya an akasa yanzu haramun din ce take gudu mutane na binta yanzu an juya haramun din ce tana gudu an kure mata gudu ana neman ina take a gurgurota Allah ya kiyaye ba za ka gane haka bane sai kana mu'amala da mutane mu'amala ta kuɗi za ka sha mamaki wallahi Allah ya kiyaye kuma wannan yana daga cikin abinda ya saka mu cikin irin wannan halin da ake ainihin wato ciki shi yasa wani ya ce abin da ya tsaya ta Najeriya an ce ba komai ya ce ba wani abu bane kawai rashin takawa ne shi yasa to tunda ba takawa ai komai zai iya faruwa ko kuwa wannan shine abu na farko abu na biyu shine an takuna nahmatuhu fi shahawati wal lazzati fi dunya ya kasance himmar mutum da sha'awar shi kawai akan harkar ya ji dadi a duniya ne akwai wanda kasan rayuwar sa yadda kasan dabba haka take zaka ga dabba in gari ya wayi bata da wani himma sai ta ci abinci ta yi take ta jima'i me zai faru ba ruwanta to wani zaka ga kullun abinda zai gyara jikin shi yake gyarawa abinda zai gyara lafiyarsa kuma ko uhu wannan ba matsalar sa bane sannan abu na uku shine an yakuna fahashin fil qawli mikthara duk mutumin da kaga ya zamanto maimuna na ainihin wato magana kuma ya zamanto maganarsa ta alfasha sannan ita ce mafi yawancin maganganunsa da wannan ɗaya ne daga cikin alamomi na tabewa Allah ya kiyaye sannan abu na biyu na hudu shine an ya kuna mutahawilan fi salawat ya kasance yana wulakanta salloli abu na biyar shine an ya kuna akluhu min alharami washubuhati wasuhbatuhu ma alfujjari ya kasance abincin da yake ci daga haram sai shubha sannan duk in ka duba dama ko hagu sai kaga abokin shi tantirin fasiki ne wannan alama ce daga cikin alamomi na tabewa sannan abu na shida shine an ya kuna sayyi alkhulq ya kasance yana da dabi'a mara kyau sannan abu na ainihin wato bakwai shine an ya kuna muktalan mutakabbiran fakhuran mutum ya kasance mai takama mai alfahari mai nuna isa mutakabbiri baya ganin mutuncin kowa bai ganin girman kowa sannan abu na takwas an yamna manfa'atahu minan nadi wato abin da yake da shi na amfani ba wani wanda ke amfanuwa da shi shi sai ne ya amfana da mutane amma shi ba a amfanuwa da shi sannan abu na tara shine an ya kuna qalilar rahama lil muslimina ya kasance yana da karancin tausayi dangane da ɗan uwansa musulmi abu na tara shine ko na goma an ya kuna bakilan ya zama marowaci idan ka bi ayoyin qur'ani mafi yawanci inda Allah zai kama dan wuta ya saka shi wuta sai kaga ya hada masa da sifa ta ruwa marowaci to yanzu rowacin ana ma ɗan uwa da dangi da abokan arziki yanzu Allah da annabi ake wa ruwa Allah ya ce a fito da kudi a aiki kowa ya kama kudin sa ya rike gangan sannan abu na goma sha ɗaya shine an ya kuna nasiyal lil maut mutum ya kasance ya manta mutuwa bai tunanin ta ba ta ajandar sa ma to wannan alama ce daga cikin alamomin tafi Allah ta'ala ya samu dace akwai abubuwa da dama a wannan gaban amma za su cinye mana lokaci bari mu tafi aya ta gaba Allah ta'ala ya faɗi cewa latubulawanna wallahi Allah yake sai na jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyarku sannan wa anfusikum da kuma kawukanku wala tasma'un min alladhina utul kitaba min qablikum Allah yake sai kun ji maganganun banza gurin waɗanda aka ba littafi kafin ku sune yahudi da nasara wa min alladhina ashraku sai kun ji wato maganganun banza wajen waɗanda suke mushrikai ne azan kasira cutarwa mai yawa inji Allah subhanahu wa ta'ala wa in tasbiru amma Allah yace in kuka yi hakuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmil umur wannan yana daga cikin ainihin wato mafi girman manya-manyan al'amara wannan latubula wannan lamun ne wanda mawdi'atul liqatam daka tubula wannan wato fi'lun ne mudari'un wato marfu'un wa alamatu raf'ihi shine ainihin wato subutun nunul mahzufa da kuma alwawul jama'a mahzufa li tawalil amsali dan haka wannan asalin salatublawunna dan haka latublawunnan ne akwai wawun guda biyu sannan akwai nunun guda uku akwai nunun tawhid wato astaqila da kuma nunun dan haka ba zai yi ba a basu dole a san yadda za a yi da su dan haka sai aka ainihin wato share wawun ta illa sai aka bar ainihin wato wawul jama'a shi yasa a irin nan gurin dalibai su lura in sun ga fi'ili mudari'i wawun ya zo wato kafin shi ko kuma abin da ke kafin nunut tawkid yana da damma to wannan fi'ilin ma ba maniyin bane mu'rab ne shi yasa ibn malik ne tashi faɗa a cikin alfiya shi ma haka ya faɗa yace wa fi'lu amrin wa mudiyun bunya amma sai yace wa a'rabu mudariyan in ariya min nunut tawkid mubashir kenan nunut tawkid da ba mubashir ba kenan ba mabniya ba ce ina fatar an fahimta dan haka sai ya zamanto wato a falamma tawalla salasu ainihin wato nunati lokacin da ya zamanto nunin guda uku sun jeru sai ya zamanto zai nauyi gurin faɗa ba zai yiwu ba sai aka shafi ainihin wato nunin raf'i da kuma wawun ta illa sai aka ba wawul jama'a sai ya zamanto latubulawunna lallai sai na jarrabe ku in ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma zan jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyarku wa anfusikum da kuma ainihin wato rayukanku al-imam Fakhruddin Razi yake cewa ai ilam ka sani annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki lamma salla rasul sallallahu alaihi wasallama bi qawlihi lokacin da ya lallashi annabi da maganar da ta gabata a baya ita ce kullu nafsin za'iqatul maut zada sai Allah ya ƙara fi tasliyatihi bi hadhihi al-aya Allah ya ƙara lallashin annabi da wannan aya fa bayyana anna al-kuffara Allah ya bayyana cewa fa lalle kafare ba'da an azaw rasul bayan sun cutar da annabi wal muslimina da musulmai yau mahudin ranan yakin Uhud fa sayuquzunhum aidan fil mustaqbal da sannan za su ci gaba da cutar da sunan gaba bi kulli tariqin yumkinuhum da dukkan wata hanya da suka samu dama naka yanzu idan kafare sun cutar da ku a yanzu kar ku dauka cewa cutar ta kare fa nan gaba za su ci gaba da cutar da ku da dukkan hanyar da suka damu zama su cutar da ku haka Allah madaukakin sarki yake nidi sai yake cewa min al-iza'i bin nafsi za su cutar da ku ta hanyar rayukan ku wal iza'i bil mali za su cutar da ku ta hanyar dukiyoyinku sai ya ce wal ardu min hadha al i'lam huwa al garadu min hadha al i'lam manfa na wannan sanarwar shine an yi waqtinu anfusahum ala sabri kowa yayi kokari ya ainihin wato zaunar da kansa akan hakuri wa tarkil jaza'i da kuma barin raki wadhalika li anna al insana wannan ya faru ne saboda shi dan adam idza lam ya'lam nuzul al bala idan bai san cewa bala'i zai sako ba to fa idza unzila al bala'u alayhi shaqqa zalika alayhi idan ko bala'in ya sako to abin zai zama to yana da tsanani a kansa yace amma idza kana aliman bi annahu sayanzilu idan kana sanar da cewa to dama an fada maka akwai wata musiba tana zuwa ka shirya sai yace fa idza nazala idan bala'in ya zo lam ya'zam waqhu alayhi wato girman aukuwar abin a gare shi ba zai zama babba ba irin a ce bai san da abu bai afko masa dan haka in kana musulmi kana da imani dama ka shirya a koda yaushe jarrabawa za ta iya zuwa maka dan haka in jarrabawa ta zo bai kamata ya zama abun mamaki ba abinda zaka roki Allah ya baka ikon ka dauka amma lokacin da ka saki jiki ka dauka babu wani abu da zai zo to lokacin kuma in abu ya zo maka to za kuma ka sha mamaki kuwa shi yasa saboda mun san cewa tunda muka kama wannan hanya ta karantarwa a koda yaushe abinda ma baka tunani tunda in Allah zai jarrabe ka ba fada maka yake ce ga abinda zan jarrabe ka akan sa ba dan haka muka riga muka shirya komai zai iya faruwa abinda muke roƙon Allah akan sa shine kada Allah ya jarrabe mu da abinda yafi karfin imanin Allah ya sa duk abinda Allah zai jarrabe mu daidai imanin mu ne kuma zamu iya ainihin wato dauka haka al-Imam Ibn Kathir ya faɗa shi ma yace yusalli Allah ta'ala rasuluhu Allah yana lallashin manzon Allah wa yaqulu lahu yana ce masa wa innahu wa ashabuhu lallashi da sahabbansa sai alqaula min alkufari adan kaseera za su hadu daga kafare cutarwa mai yawa fil nafsi wal mali a wajen rayukan su da dukiyar su kama laquhu minhum min adha yawm uhud kama yadda suka hadu daga wurin kafare wato ranan yakin Uhud wa alal mu'minina an yuwaqqinu anfusahum alayhi yace wajibi ne masu imani su zaunar da kawukansu akan haka sai ce la budda min an yabtali Allahu almu'minina fi shay'in min mali yace domin babu makawa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jarrabi mai imani cikin wani abu na dukiyarsa aw nafsihi ko ransa aw waladihi ko ƴaƴansa aw ahalihi ko iyalansa in dai kana da imani to Allah sai ya iya jarraba ka cikin waɗannan abubuwan yace wabtila'ul mu'min jarrabawar mu'mini kuwa yakunu ala qadir dinihi gwargwadon yadda kai riko da addini gwargwadon irin yadda Allah yake jarraba ka yace fa in kana fi dinihi salabatun fi dinihi zida fi bala'ihi idan ka kama addini ka rike gangangam ka rike katakan baka shakin to idan Allah ya tashi zai jarrabe ka irin yadda kake da girma wajen rike addini haka Allah zai dauko kuma gundume mai jarabawa ya jefa maka shi yasa kamar yadda annabi zai bayani cewa mafi girman mutanen da Allah yake jarraba da bala'i mafi girma su ne ainihin wato annabawa to dan adam ya sani tun lokacin da yake ciki kafin ya zo duniya Allah ta'ala ya faɗi cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura sai yace inna khalaqanal insana min nutfatin amshadin mu muka halicci dan adam daga dugon mani wanda dan adam din nan Allah sai yace nabtali bi zamu jarrabe shi za a jarrabe ka da samu a jarrabe ka da rashi a jarrabe ka da farin ciki, a jarrabe ka da bakin ciki, a jarrabe ka da dariya, wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah shi yake sa mutum ya kuka, shi yake sa ka kai dariya. Duk wanda Allah yake sai ya kuka, babu wanda sai hana shi kuka. Wanda kuma Allah bai sa shi kuka ba, babu wanda sai sa shi kuka. A jarrabe ka da faduwa, a jarrabe ka da nasara. Jarrabawa mafi girma da Allah zai ma dan Adam shine a jarrabe shi da ainihin wato umarni da hani, ita ce jarrabawa ainihin wato mafi girma. Shi yasa nan gurin da Allah ya ce la tublawunna, wallahi sai na jarrabe ku fi amwalikum, a cikin dukiyarku, wa anfusikum, da kuma rayukanku. Malamai suka ce jarrabawar da Allah zai ma dan Adam wajen bangaren dukiya bangare guda biyu ne. Bangare na farko shine za a samu ainihin wato zihabuha, wato tafiyar dukiyar da kuma tayiwar dukiyar. Wataƙila yanzu kana wata business, kana juya jarin miliyan 100, in Allah ya ga daman sai a kawo wani juyi, kaga ka dawo a ƙasa kake tattakawa, ko a tafiyar da dukiyar, ko a jarrabe ka jarin yi ƙasa, wannan jarrabawa ce. Sannan yana daga cikin jarrabawa da Allah ya ce la tublawunna fi amwalikum, sai na jarrabe ku a cikin dukiyarku. Malamai suka ce shi ne ma furi da fi hamil al-huquq, abinda aka farlanta muku na haƙoƙi. Da yawa wani idan yana juya kuɗi, idan Allah ya jarrabe shi kuɗin ya yi ƙasa ko suka tafi, za ka ga sai ya faɗi ya kasa cin jaraba. Sai ka ga daga nan sai kuma abin harkar bokaye. Wani ma sai ka ga ahlus sunna ne ya saki layi. Akwai wanda muka je Kano karatu, yana kiwo, aka zo aka sace tumakin gabaki ɗaya, da aka sace tumakin gabaki ɗaya, yana fara rufin asiri. Da ya yi kuɗi, to daga baya da ya dawo ba shi da kuɗin, amma yana da rufin asiri. Saboda abokan shi da ake tare babu wanda bai taimakon shi, sai ya zamanto yana da gargi na tumaki. Ranan nan sai aka zo aka sace tumakin, da aka sace tumakin sai ya tafi gurin boka, irin malaman da ake ce musu malamai a yanzu. To wayannan malamai ne magada arnan baya, ba malamai ba ne magada annabawa. Da ya tafi wajensu yana zuwa sai ya bubbuga, ya bubbuga, ya ya gano tumakinsa suna nan waje din, kuma da gaske ne tumakin na waje din. To shine da wasu suka je zasu mai nasiha cewa bai kamata ba, sai ce to shi gaskiya sunan nan ma yana da shawara akan tumakin wannan, zai ci gaba da yi ko ba zai ci gaba da yi ba. Yanzu yana da dan tunani ma tukunna akan sunan nan tukunna, ya kamata a dan yi tunani. To wani zaka ga yana jujjuya kuɗi, Allah sai ya jarrabe shi, ko ya karɓe kuɗin gabaki ɗaya, ko kuma a tafiyar da wani abu mafi yawa a lokacin, maimakon ya ɗauka cewa wannan jarrabawa ce daga gurin Allah. Wa man asha fi duniya ne dama fala budda an yara, in dai ka rayu a duniya dole sai ka ga samu, ka ga rashi. Duk ko hannun da ya ƙirgari ba, to akwai wanda sai ya ƙirga faɗuwa dama. Wannan ita ce ƙa'ida ta ainihin wato rayuwa, don haka sai ya ƙi haƙura. Yana daga cikin jarrabawar da Allah ya yi musu akan kuɗi, ya ɗauki kuɗi ya ba su, an ce su fitar da haƙƙin Allah su bayar, sun riƙe haƙƙin Allah sun kasa bayarwa, don haka ba su ci jarrabawa ba. Don haka da wanda aka ba shi kuɗi, aka zo aka karɓe kuɗin, ko yana da kuɗi mai yawa, aka zo aka rage wani abu, jarrabawa ce. Idan ya yi haƙuri ya mai da abin zuwa ga Allah, to Allah maɗaukakin sarki sai ya ba shi lada. Haka mutumin da aka ba shi kuɗi ya iya daurewa ya cire haƙƙin Allah ya bayar, wannan shi ma jarrabawa ne. In ya cire haƙƙin Allah ya bayar, sai Allah ta'ala ya ba shi lada mai yawan gaskiyan gaske. Shi ne la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, na haka malamai suka ce wa anfusikum ɗin nan Allah zai jarrabi mutane ta ɓangare guda huɗu. Ɓangare na farko shi ne ainihin wato almasa'il, Allah zai jarrabe mu da ainihin wato musibu, sannan da kuma ainihin wato walƙatlu, ga ainihin wato kisa. Sannan ɓangare na biyu na jarrabawa da Allah zai ma ainihin wato ɗan Adam a kankin kanshi shi ne ma furida minal ibadati, abinda aka farlanta masa na ibada. Yanzu kana ganin cikin wannan watan na Ramadan ko? To duk yadda kake gani akwai wanda zaka ga musulmi ne ko ba za su yi azumi ba. Kuma kada ka ɗauka cewa suna daga cikin wanda Allah ya ba uzurin kansu, a'a, kawai su dai ba za su iya ba ne, kuma ba sa yi ko ba za su yi ba. Dan cikin azumin nan akwai wacce ta kira ni ta yi min complain cewa mijinta yana shaye-shaye, yana shan kotan, yana shan kaza, ko azumi ma ba ya cikin watan Ramadanan nan, ko musulmi ne. Ya za a yanzu ne ta ce ni ma wallahi yanzu ban san yadda za a yi ba. Sai dai allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi sannan daga ciki akwai al'amaradu rashin lafiya da Allah zai jarrabe ka akan kinkainka sannan na hudu shine almusibatu bil aqari wato musiba ta hanyar rasa makusantanka yau ka rasa mahaifinka jarrabawa ce jibi mahaifiyarka gata matarka gata danka wannan duka jarrabawa ce da Allah ta'ala ya faɗa cewa wa anfusikum zan jarrabe ku a ainihin wato kankan kawunanku Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa sai ya jarrabi mutane akan ainihin wato wannan wa'annan jarrabawar da Allah ta'ala ya faɗa cewa zai yi anan wato ita ce Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul baqara da muka karanto a baya yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashiril sabirin alladhina idha asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sayati ulaika alaihim salawatun min rabbihim Allah ta'ala yace sai na jarrabe ku da wani abu min al-khawfi akwai tsoro kowa ya san an shiga tsoro a kasan nan wal-ju'i akwai yunwa wa naqsin min al-amwali akwai toyi wa dukiya inda Allah wal-anfusi sai na jarrabe ku da hasarar rayuka wasamarati in jarrabe ku da hasara ta ƴaƴan itace ta amfanin gona sai na jarrabe ku da haka in ka hada abubuwan da ayatin ta faɗa guda biyar wannan jarrabawa na wani abu akan tsoro ga yunwa ga tauyewar dukiya ga ainihin wato hasara ta rayuka ayi shuka amfanin gona ya tsike guda biyar to dan ka zo nan ka hada da jarrabawar da Allah zai anan ya faɗa abu guda biyu wanda ya faɗa a can ya ce nan latubla wanna fi amwalikum wanda shine anan gurin min al-amwali wal anfusi wanda a tawatan ayan shine wa anfusikum da kuma kawukanku a waccan ya faɗa guda biyar anan ya ƙara shine wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum Allah ya ce sai kun ji maganganun banza wajen wa'inda suke kin ku sune yahudu da nasara da kuma mutanen da ba su da littafi daga sama sune ainihin wato mushrikai dan haka waccan ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa naftalihi zamu jarraba dan adam to jarrabawa mafi girma da za a yi wa mutum shine jarrabawa ta umarni da hannu dan dalilin da yasa da Allah ya sako da annabi Adamu daga gidan aljanna cewa ya tsala bi tumin hajimi an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashka ko je zan turo da shari'a duk wanda ya bi shari'a ta ba zai bace ba inji Allah kuma ba zai sha wahala ba mutanen taluta da aka ce su tafi yaki Allah ya ce falamma fasala talutu bil junud lokacin da taluta ya riga ya fita da runduna me yake musu qala inna allaha mubtaliikum binahar Allah zai jarrabe ku da wata ƙorama faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni wanda bai sha ruwan ba shi yake tare da ni wanda ya sha baya tare da ni illa man iktarafa ghurfatan bi yadihi Allah ya ce fasharibu minhum illa qalil duk suka sha ruwan sai ƴan kaɗan daga cikinsu ne suka kasa haƙura su sha ainihin wato wannan ruwan duk suka ɗibi ruwan yadda ya ainihin wato kamata dan haka hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya ƙara masa yadda ya ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa man ashaddu an-nasi bala'an a cikin mutane wa Allah ya fi jarrabawa da bala'i mafi girma قال في النبي يتي الانبياء صلوات الله عليهم النبوة الله يقرا مس امنشي يتي ثم الامثل فالامثل سنن سي نقسا دسو سنن سي قسا دسو سي يتي يبتلى الرجل على حسب دينه انا جرب متين ني غرغدان يدا يكي ريقه دا اديني فان كان في دينه صلابه ان يا ريقه اديني غنغم النبي يتي زيد في البلاء في اقرا مس جرباوا وان كان في دينه رقه in kuma mutum ya yi da addinin da sako-sako ya ce huffifa anhu shi ma sai a sassauta masa jarrabawa ya ce fala yazalul bala'u bil abdi bawa ba zai gushi ba Allah yana jarraba shi da bala'i hatta yamshi ala al-abdi wa ma alayhi min khati'a har sai ka zamanto kana tafiya a doren ƙasa babu wani kuskure tattare da kai shi yasa Imam al-Bukhari ya bude babu ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal a hadisi mai lamba ta 5648 hadisin Abdullah ibn Mas'ud yace da qaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yu'aku yace na shiga gurin annabi annabi yana rashin lafiya fa qultu ya rasulullahi sai nace ya rasulullahi sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa innaka latu afu wa akan shadida naga kana zazzabi zazzabi mai tsanani qala adl sai annabi yace masa eh inni uaku kama uakur rajulan minku ani inna tashin zazzabi ba irin naku nake bane Allah ninka mun yake sallallahu alaihi wasallam kaga tunda shine dan gatan Allah kamata a ce ko rashin lafiya bi amma gashi idan ya tashi zai rashin lafiya Allah sai ya ninninka masa ciwo dan haka shi yasa akwai bambanci tsakanin san Allah da kuma san dan adam shi Allah in yana san ka to alaman yana san ka sai ya jarraba ka tukunna dan haka sai yake cewa ni ina yin rashin lafiya kamar yadda mutum biyu qultu zalika ana anna laka ajraini to yanzu kana da ninkin lada guda biyu qala sai annabi yace masa ajal eh haka ne yace ma min muslimin yusibuhu ajal babu wani musulmi wanda wani abin cutarwa zai same shi shaukatun kuma fauka yanzu kana tafiya ka taka tsaya ko sama da haka ko kai karo da mashin ko mota ta bige ka illa kafara Allahu biha sayyiati sai Allah ya kankare maka wasu ayyukan kamar sake kama ta hutta shajaratu waraqaha kamar yadda ganyen bishiya take ainihin wato kankarewa shi yasa Ibn al-Jawzi ya faɗa cewa idan an ce al-ibtila'u wato yana komawa zuwa ga ma'ana guda biyu na farko akan ce al-ibtila'u da ma'anan al-ikhtibaru a jarraba ka wannan shine yanzu a wannan ayar latubula wanna Allah ya ce sai na jarrabe ku a cikin dukiyar ku da kuma ainihin wato kawukan ku inji Allah subhanahu wata'ala to shi yasa tunda annabawa su Allah ya fi jarrabawa da bala'i mafi girma na haka ya jarraba annabi Ibrahim cewa wa idhtala ibrahima wa idhtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi sai ya cika su annabi Ibrahim ya daga hannu a lokacin da shekaru sun masa yawa yana buƙatar da yace rabbi habli min as-salihin Allah ka bani da mutumin kirki Allah yace fa basharnahu bi gulamin halim sai muka bashi wani yaro wanda yake da hakuri hakurin akwai dauriya a ciki falamma balaga ma'ahu sa'aya lokacin da yarin ya kai saurayi annabi Isma'il ya isa aiki tare da shi qala sai ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara yace nayi mafarki an ce in zabbahaka ya kake ganin za a yi ne dan haka mafarkin annaba gaskiya ne yanzu babanka ba zai gari barewa ya baka ganki da wata zubi ya wuka yace inni ara fil manami anni azbahuka ya kake ganin za a yi ne sai kai mama ya ka bata osan shi ka fice dan karka da an yi yanka ka yanka manza wallahi yace nayi mafarki an ce in yanka ka ya kake ganin za a yi ne yake ce masa ya za a yi inni ara fil manami anni azbahuka sai ce fanzur ma za tara qala sai ce ya abati fa'al ma tu umar baba ka aikata abin da aka umarce ka sai ka jidu ne insha Allah min as-sabirin in Allah ya da zaka sami ne daga cikin masu hakuri kin da dama Allah ya ce wa basharnahu bi gulamin halim mun masa bishara da yaro mai hakuri kuma hakurin da yake akwai dauriya a ciki a wannan lokacin Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin lokacin da shi annabi Ibrahim ya miƙa wuya sai yayi abin da Allah ya sa shi shi kuma dan ya miƙa wuya in dai Allah ne ya ce a yanka shi ga yadda a yanka shi ai wani ne ce wallahi ba Allah ba kowaye ha kai in dai kana mai wuka wani boka ya gudo daga Maiduguri dan an ce to Allah ga ta malam ba ku kuke da yasin mai katawa da mai ribar da waye ya ce ya kai ka gudo ne kawai ya ce haka kawai ya tsaya yaro ya hauro yana nan muta a fara wani ne ki gawa wani fara da gaggauta ko in yi gaba a lokacin da ya kifar da shi ta bangaren ainihin wato goshin sa Allah ya ce wa nadainahu an ya ibrahim sai maka kira maka ti ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsin ka gaggata mafarkin da kai lalle haka muke sakawa duk mutumin da yake mai isani ne Allah sai ya ce inna hadha la huwal bala'ul mubin wallahi wannan jarrabawa ce wacce take da ainihin wato mabayyaniya kuma mai girma ku kalli fada yadda yake san ubansa hubbu ta'zim sannan uba yana san dan sa hubbu shafaqa so na tausayi kuma dan shi kenan kuma hannu ma ka daga kai addu'a kace Allah ya baka kuma ka samu dan yanzu an ce ka kwantar da shi ka yanka dan ai wannan jarrabawa ce mai girma dan na tabbatar yanzu in ni ko kai aka yi wannan jaraba to gaskiyar magana an samu ainihin wato matsala. Allah ta'ala ya kiyaye. Shi yasa Annabi Sulaiman lokacin da ya miki a majalisar sai yace ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimi. Waye zai je zo min daga dannan da matan nan take takama da shi na sarauta. Qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alayhi laqawiyyun amin. Daga nan qala allazi indahu ilmun min alkitabi, wanda yake gurin shi akwai ilimin littafi, ya miki yace ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka, yace ni nan je in dauko galan shi wannan ya bata lokaci kafin ya bude ido ya rufe. Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wato falamma ra'ahu mustaqirran indahu, Annabi Sulaiman yana bude ido yaga an kawo gadan me yace, qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur, wannan falala ce daga gurin Ubangiji kuma Allah ya yi ne dan ya jarrabe ni ya gani zan gode masa ko ba zan ainihin wato gode masa ba. To tunda a gurin jarrabawa daga annabawa sai al'amsalu sai na kasa da su, shi yasa Allah ya jarraba sahabbai a yakin Uhud. Walaqad sadaqakum Allah wa'adahu ittahusunahum bi'izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum Allah sayti liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dhu faddin 'alal mu'minin. Haka a yakin Ahzab ya faɗi cewa hunalikabtu liyal mu'minuna, a can gurin ne aka jarraba masu imani inji Allah, wa zilzilu zilzalan shadida, aka girgiza su girgizawa mai tsanani inji Allah. Na aka ya faɗi cewa wala nabluwannakum hatta na'lam almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Allah madaukakin sarki ya jarraba su. To jarrabawar da Allah yake ma dan adam dama iri biyu ne, ko jarrabawar ta zo ta abinda kake so ko abinda baka so. Dan haka Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut, sai ya ce wa nabluwakum bish-sharri wal khairi fitna, dan haka zamu jarrabe ku da alheri sannan zamu jarrabe ku da sharri, wannan bin nisba zuwa ga shi dan adam din ba zuwa ga Allah ba, dan babu wani abu da ke fitowa daga gurin Allah wanda yake sharri ne. Dan haka annabi yake faɗa cewa wal khairu bi yadika wash-sharru laysa ilayka, alheri yana hannun Allah babu sharri a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To yana daga cikin jarraba wanda Allah ta'ala ya ce zai ma dan adam, dan haka sai ya faɗi cewa fa ammal insanu, amma kaga dan adam sai ya ce idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani, idan Allah ya jarrabe shi ya bashi makami ya bashi kuɗi ya bashi lafiya ya bashi yaya, a lokacin shi da kanshi zaka ji yana fitowa cewa eh da gaskiya yanzu Allah ya karrama ni. Yace wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana, idan ya jarrabe shi ya kokunta arzikin da kyar ake ci da kyar sha ake, wani sai kaga ya fito ya ce Allah ya wulakanta shi. Dan haka Ibnul Qayyim ya faɗi cewa imani gabaki ɗayansa gida biyu ne, yace nisfun fi shukr wa nisfun fi sabr, rabi yana cikin godiya rabi yana cikin hakuri. Wanda Allah ya jarrabe shi ya bashi lafiya ya bashi kuɗi ya bashi mukami, jarraba shi akai a rayuwa a gani zai gode ma Allah ko ba zai godiya ba, wanda aka hana shi jarraba shi akai a gani zai hakura ko ba zai hakura ba. Wasu an dauki kuɗi an ba su, an ba su mukamai, an ba su lafiya, an ba su yaya, an ba su mata, amma ba su tafiyar da su ba ta hanyar da ya dace, dan haka ba su ci jarrabawa ba. Wasu an hana su ba su hakura ba, suma ba su ci jarrabawa ba. Na haka da bayarwa da hanawa duka jarrabawa ce daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Na haka aya ta ƙarshe Allah sai ya ce walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida, dan Allah ya ga dama sai sanya duk duniya ana nan musulunci ake yi ba wani ainihin wato kafiri, sai ya ce walakin liyabluwakum fima ataakum, sai dai Allah yana so ne ya jarrabe ku cikin abin da ya baku. Dan haka sai ya ce fastabiqul khairati, ku dinga tsere gurin ainihin wato aikin alheri, saboda kowa da kowa gurin Allah subhanahu wa ta'ala za a koma. Sannan Allah ya kuma faɗar cewa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi, Allah shi ya sanya ku a bayan ƙasa, wani na mai ma wani, watakila wanda yake liman a nan masallacin ba shi ba ne liman wani ne da. To kuma tsari na Allah zai hukunta nan gaba ko ana so ko ba a so, wanda zai yi limanci a nan gaba ba shi ba ne wani ne, ba haka ba ne? Gwamna a jahan nan, watakila wanda ke gwamna yanzu ba shi ba ne wani ne da, kuma tsari na Allah yana hukunta ko ana so ko ba a so su ya tafi wani su ya zo wanda yake shugabancin ƙasa ba shi bane wani ne tsari na Allah ya kawo shi ko ana so ko ba a so su ya tafi wani ya zo mu da muke rayuwa yanzu a cikin Kaduna da mu muke rayuwa a cikin ta ba mu bane wasu ne tsari na Allah yana hukunta cewa nan gaba za mu tafi Allah zai kawo su kuma haka za a shiga bade dan haka sai Allah ta'ala ya faɗi cewa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin Allah sai ya daga wasu saman wasu a wajen daraja ya ba wani muqami sama da wani sai yace me yasa ya daga wani ya fifita wani akan wani sai yace li yabluwakum fima ataakum dan abinda fa Allah ya dauka ya ba ku ya daga wani sama da wani karka dauka wata tsiyati da wata kafafa wallahi jarrabawa ce kawai to idan mutun ya fahimci wannan da izinin Allah ba zai faɗi ba amma daga lokacin da kake jin cewa isarka ne yasa ka kai to shikenan ka samu matsala Allah ya kiyaye muna roƙon Allah ya jarrabe mu da daidai imanin mu Allah madaukakin sarki ya sa in ya jarrabe mu mutuka da mafaɗa dan sarkin sunayen sa ana nuna cewa lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh